sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 2531 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar bata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau juma'a 12 ga watan Yuli na shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aiki na yayi da wani tsohon shugaban karamar hukuma a Najeriya akan yancin gashin kai da aka bawa kananan hukumomi kamar kowace ranar juma'a ya kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-5655 kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero number amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Madugun ƴan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar ya amince su hadu fuska da fuska tare da shugaban kasar Salva Kiir abinda zai zama wani mataki da zai iya farfado da tattaunawar su da ta jima tana tafiyar hawainiya a wannan kasa da yakin basasa ya daidaita a cikin wata wasiƙa mai dauke da kwanan watan 8 ga watan Yuli da aka tura zuwa ga Tutgatlog mashawarcin shugaba Kiir kan harkokin tsaro mashar ya ce a shirye yake ya tattauna da shugaban muddin za a kyale shi ya yawata yadda yake so a ko ina a cikin kasar ta Sudan ta Kudu gwamnatin Kiir ta gayyaci mashar dan ya hadu tare da Kiir ne bayan da gwamnatin da kungiyoyin ƴan adawa suka kasa cimma matsaya a watan Mayu akan samar da gwamnatin hadin gwiwar kan kasar sai dai an kara wa'adin har zuwa wasu watanni 6 masu zuwa shugaba Donald Trump ya ce sakatarensa na kwadago Alexander Acosta ya yi murabus a dalilin kwamacalar shari'ar wani attajiri Jeffrey Epstein da ake zargin musgunawa mata ta hanyar tilasta su yin jima'i ba da san ransu ba Trump ya yi wannan sanarwa tare da Acosta a gefensa a yau Juma'a a wajen fadar White House kafin Trump ya tashi zuwa jihohin Wisconsin da Ohio. Acosta ya sanar da yin murabus din nasa ne kwana biyu bayan da ya kare kamun ludayinsa a cikin rikicin shari'ar ta Epstein. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigin Hormuz. A wata sanarwa da gwamnatin Birtaniya ta fitar ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. Sai dai kuma sojojin Iran na musamman sun musanta zargin da Birtaniya ta yi wata sanarwa daga kamfanin dillancin labarai na Pars na Iran ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan Birtaniya. A jiya Alhamis din ne wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortegos ta yi Allah wadai da abinda sojojin ruwan ƙasar Iran suka yi wa jiragen ruwan Birtaniya tana mai cewa wannan keta haƙƙin ƴancin ƙasa da ƙasa ne. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta tabbatar da cewa ƙasar a yau Juma'a ta karɓi rukunin farko na makaman kariya masu linzami kira S-400 daga Rasha. Karɓar wannan makaman bangare ne na yarjejeniyar makaman da Turkiya ta kulla tare da Rasha. kuma ita ce irin ta farko da Rasha ta kulla da wata ƙasa daga cikin mambobin kungiyar NATO abinda ke haifar da fargaba cewa Turkiya tana ƙara kusantar Rasha Amurka ta yi kira da kakkausar murya da Turkiya ta janye daga yarjejeniyar da aka rawaito ta kulla ta sama da dala Amurka biliyoyin kuɗaɗe inda har Amurka take yi wa Turkiya barazanar yiwuwar saka mata takunkumi ko kuma ta ki kera mata jiragen yaki da kamfanoninta suke yi na F-35 wanda hakan zai jawo wa Turkiya rasa biliyoyin dalolin Amurka na kungiyar da suka saka hannu
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahoton namu. So bayan da gwamnatin Najeriya ta bada umarnin sakawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye su kuwa gwamnonin jihohi suna ganin cewa kananan hukumomin ba za su iya tsayawa da kafafunsu ba. A dan haka ne abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye na jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni da kewaye Dr. Muktar Ishaq ya kasai inda ya ci gaba da tambayar sa kamar haka
To wane irin hanyoyi kake gani ya kamata su shugabannin kananan hukumomi su domin su bunƙasa kudaden shigar su
To wannan a haka karamar hukuma abu ne wanda yake ya zama wajibi kananan hukumomi su tsaya su tantance ma'aikatan su a kananan hukumomi a tabbatar da ma'aikata yanda kuma misali abinda na biya maka muna biyan malaman makarantun nan tun da nazo sai da na tambaya nake wai shin ba a yin retire ne shin ba a mutuwa shin ba a aiki abinda nake biya duk wata a ce sai dai ma ya karu ba zai rabu ba to idan aka tsaya aka sa ido aka tantance anan zaka gano ma shin abinda kake biyan nan ya kamata ka biya shi hatta ma'aikatan da suke a karamar hukuma akwai wata karamar hukuma da zaka ga cewa yawan ma'aikatan da suke karamar hukuma gaba ɗayan su karamar hukuma ba ta bukata amma ana biyan su albashi sai da harkar siyasa an kace ko zaka rage su a ce ka zo ka yi ba dai amma dole ka je mun koma kan abinda yake na doron gaskiya dole a gyara tsarin ma'aikata a tantance su a tabbatar da ma'aikaci na hakika a tabbatar da ma'aikaci wanda yake na bogi wanda suke karɓar banza a tantance ya zama da cewa wannan abin an kawar da shi domin a samu dama da za a biya haƙƙin ma'aikata sannan a samu abin da za a yi kananan hukumomi jama'a aiki a kananan dole shugabannin kananan hukumomi ta kan kungiya sai sun tashi tsaye wajen ƙoƙarin su gabatar da saukinsu zuwa ga majalisun tarayya da majalisu na dattijai na ƙasar nan kuma su kai kuka wajen shugaban ƙasa akan harkar abin da ya shafi harkar ilimin nan da abin da ya shafi harkar lafiya ya kamata ya zamana cewa ɗaukar nauyin wannan abubuwa ya zamana wato haƙƙi ne da ya rataya a wajen gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi da kuma sannan ƙananan hukumomi kowa a ce ga ƙasar da zai ba amma matukar aka bar abin nan a ƙarƙashin ƙananan hukumomi akwai matsala gagarima wanda yake warware ta abu ne mai matsayin wahala
to yanzu kana ganin cewa a duka faɗin Najeriya akwai wata ƙaramar hukuma da za ta iya zama da kanta ba tare da tallafin ko gwamnonin jihohi
to ba zan ce ma babu ba amma dai gaskiya wata jiha irin jiha irin ta Lagos da su sun riga sun zamana cewa sun kafu kuma sun shirye suna iya bada haraji suna tara haraji yadda ya kamata wata gida yin wannan jihohin za su iya dogaro da kansu kananan hukumomi amma a irin jihohin mu dai na arewa ina son in gaya maka cewa idan kace akwai wata karamar hukuma da za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnati ba sai da haka ba na zaton a Najeriya musamman a yankin mu na arewa akwai wata karamar hukuma da za ta ce za ta bugi kirgi ce za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnati ba
to daga karshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi domin su dauki nauyin ya kamata su dauka
shi yo Allah shi annabi su kalli al'umma su tausaya wa waɗanda suke abokan aikin su domin yi da al'amuran mutane ya rata a wayan kananan hukumomi gwamna yana da abubuwa da yake wanda yake duk abin da karamar hukuma ta yi gwamna ne yake daukan wato sakamakon shine ake cewa gwamna yayi kaza ko gwamna ya ta hale ayi kaza saboda haka shugabannin nan gwamnonin nan su tsaya su kallo wannan al'amura su tausaya wa al'ummar su su ba da gudunmawa yadda za a rage ɗaukar nauyin abubuwa abin da ya kamata ka san karamar hukuma da tarayya da jiha su haɗu su ɗauka su taimaka a rage wa karanan hukumomi nayi da mun samu damar da su ma za su yi al'umma su aikata aikatan da ya kamata su yi musu yadda in yau gobe sun gaba aiki za a ce chairman na karamar hukuma kaza yayi mana kaza a lokacin ta wannan shine ni roƙon da nake gare su domin su tallafa dan in cin wannan zai daga jihar al'amuran siyasa kuma za a rike mutane abubuwa za su ciyo yadda ya kamata wanda yayi ya ƙara inganta shi ya tabbatar ya tsaya da gindinsa yadda kuma yin da gindin nan nasa shine sai an rage wa kananan hukumomin nauye-nauyen da suke wuyan su in ba haka ba gaskiya akwai matsala.
To madalla Dr. Muktar Ishaq ya kasaike nan tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye na jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni da kewaye. To fa yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Niger. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya, jihar Niger.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
Hello, kuna ji na?
Muna jin ka Ibrahim.
Hello?
Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
Yawa.
To mun rasa Ibrahim mai wankin hula. Masu saurare yau fa kofa a bude take, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku a duk batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Daga Alasan dan Koli kasuwar Mubi, yara Adamawa.
To muna jin kamalan Alasan.
Yawa, wajen da yake suna yi da magana da kifi ne a kan al'amuran da ke faruwa.
Abubuwan da suke faruwa a ina?
A cikin al'amuran da suke faruwa. Ina tsoron game da abin da ke faruwa wajen zarta na Ubangiji. Allah ya koro musu saukin wannan al'amari da ke faruwa da suna duk fitina da suke tashi a cikin Najeriya da sauran kasashen duniya gaba daya. Ni ne Alhassan mai Sheli dan Koli kasuwar Mubi a jihar Adamawa.
To Mallam Alhassan, godiya muke. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna magana da Mallam Siraja ne a Zuni ne karamar jihar Kaduna.
To Mallam Siraja, muna jinka.
Tsakani da Allah, abubuwan da ke faruwa tsakanin ɗan Shi'a da gwamnatin Najeriya. Gwamnatin Najeriya ba ta ma mutanen nan adalci. Tsakani da Allah. Sirajina.
Muna jinka. To Mallam Alhassan Sirajo, godiya muke yi. Sai yanzu kofa a bude take, masu saurare za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko da kuma lamba ɗaya. To mun samu wani kira daga jihar Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kina magana da shugaba Iliya mai tanti da shayi garkin Daura.
To shugaba Iliya mai shayi, muna jin ka.
Ni abin da yake tare da ni, na godiya ne ga Allah da Allah sa muka samu cikin damuna cikin albarka, kuma muna fata Allah wanda ya sa mu gabanta cikin koshin lafiya. Kuma da kuka ba mu wannan dama muke faɗin albarkacin bakin mu, muna godiya Allah ya saka muku da alheri, kuma Allah ya sa gama da duniya lafiya.
To amin. Mallam Iliya mai shayi, godiya muke. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Abubakar Mallam cikin Kare, karamar kuma kuma nan jihar Kaduna.
To Abubakar, muna jinka.
Ina so ni amfani da wannan dama ne, ina so na mika tarayya na ta ainihin lahirin mutanen Kantau da wani ibtida'i fada musu sakamakon hatsarin jirgin ruwa wanda mutane a rasa rayuka sosai. Muna addu'an Allah duk wanda suka ga mu, kuma na kira ga ainihin hukumomi da Allah su ɗauki matakin gyara da ba su yi da gaske ana sa rayuka a wannan hukumomi na kilmu. Dan Allah karama koko, dan Allah hukumomi su ɗauki mataki tun da gaske ana lodi ko ba lodi a wannan jiragen ruwa, kuma jiragen ne da ba su gaskiya muna cewa da tsanihin gwamnatin jihar Kaduna dan Allah su ja kunnin wannan jirgin sakamakon gaskiya ana sa rayuka da fatan sa ta yi lafiya. Abubakar Mallam cikin Kare.
To Abubakar, godiya muke. Allah ya ji kan wanda suka mutu. Mun sami kira daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Dan Tanko Sharafan Samina ka.
To Ma'azu Dan Tanko, ko za ka dan rage rediyon ka?
To kina ji na?
Ina jin ka.
To gaskiya ina murna da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, sakamakon ba talakawa da yayi ba chamomi cin gashin kansu ba dan komai ba. In a duba lokacin Obasanjo, shine abin yake zuwa ga talakawa dan kowa ya fuskanta gwamnati, amma abin na tsawa iya karkashin gwamnatin jiha ne suke ba ranar hukumomi abubuwan su, abubuwa ba zuwa ga talakawa dan sai sun riga sun handa mai abubuwan da sun rage suke tura ma chamomi, sannan kuma iya wannan ya kamata su ba su ma suke gaya musu ga wannan sai abubuwan da za su. Hello?
Hello, muna jinka Ma'azu. To Mallam Ma'azu Dan Tanko, godiya muke. Mun samu kira daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum salam.
Ina magana da Sabo ko Sabo.
To muna jin ka.
Daga nan kuma zangon ka ta local government Kaduna state taron Najeriya.
Muna jin ka ne ra'ayinka. Muna tare da kai.
Ra'ayina ba sai wa. Zan dai mai da martani ne game da da wani ne yake zargin gwamnatin tarayya game da shanin magana yin shiya.
Eh,
ni kuma na gwanda abin da gwamnati take saboda tsakanin Allah, inda ba din gwamnati nan ta tsaya yin shiyan nan. Shi kansa yake magana sai ya gudu ya bar kasar nan. Kuma da haka ni na gwan ba 100% saboda dole da yace ba za a bacci ba shi ba da irin sa ba. Ni dan.
To mun gode, yanzu kuma mun samu wani kira. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Edi Goro daga Dadin Kuwa.
To Edi Goro, muna jin ka.
Wallahi Hajji, akwai abin da ke damun mu kan akaman jihar mu kuma a garin mu inda nake.
To muna jin ka.
Yawa, ni ina Gombe sai amma ina on diamond jamar su da local government.
Eh,
wallahi akwai wani kwari wanda yake matsa mana a garin mu a nan cikin garin Dadin Kuwa. Wallahi Hajji, idan ana ruwa ko bakin da ba na samu nan.
Wallahi
to muna mai uku kuma ga gwamnatin mu Alhaji Inuwa Arya da kuma sanatan mu an Juma Gode, idan Allah da taimaka a sama gyara mana wannan takwarin da za a mana kuwa garin Dadin Kuwa.
To Edi Goro, da fatan sun ji wannan kira naka. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Muhammad Ashiru daga Babawa garin hukumar Geza jihar Kano Najeriya.
To Muhammad Ashiru, muna jin ka.
To gaskiya abinda gwamnatin Najeriya take wa ƴan shiya gaskiya ba ta yi musu adalci ba. Kawai shi ne bukata ta, ya kamata a yi musu adalci, kuma mutane ƴan Najeriya ne.
To mun gode Muhammad Ashiru, yanzu mun sami kira daga Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, Maryam Dauda umma mala alina daga dogon jiya kenyan hore Nijar.
To ba Maryam Dauda bace ba?
Wannan babban taro,
eh, muna jin
ka. Inda ra'ayin sa wannan babban taro wanda shugaban kasa mu na Nijar yayi Muhammadu Ashiru. Lalle Afrikawa sun gwada soyayya cikin kasa mu ta Nijar. Kuma Allah ya kai kowa gida ne lafiya. Wanda an kawo an taro kuma da shemai mai kama wata kasa kuma an kai taro irin wanda an kai Nijar. Kasa mutane jar kuma sun tare ba in kware an yi murna. Na gode mu da Amerika, ni da mama Lali daga gurin cikin hore Nijar. Allah ta yi muku.
To mun gode, yanzu mun samu wani kira daga jihar Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna tare da Yusuf Babanga game trader ringin daga nan jihar Jigawa.
To muna jin ka Malam Yusuf.
To hakika ni yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari game da ainihin ministoci da ya nada wasu kuma aka mai da su. To fi sabilillahi, ni shawarar da zan ba Muhammadu Buhari, yana da kyau in zai nada ministoci yake debo ɗan siyasa waɗanda suke da mutane, ba a ce mutane ga sun sha wahala a can baya tun bashi da komai suka dafa masa baya har ya zama shugaban kasa, amma a ce yau gaskiya yana ɗauko wasu waɗanda ma ba a ƙasar nan suke ba, ana ba su kujeran minista. To fi sabilillah, haka bai dace ba. Muna ganin ya kamata ainihin wato ƴan siyasa cikakku waɗanda suke da mutane su ya kamata a bawa ainihin wato kujerun ministoci, su ne suka san matsalolin talakawa, ba waɗanda suke zaune a wata ƙasa ko kuma a wani guri ba tare da ainihin wato.
To mun gode, yanzu mun samu wani kira. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, da iya kafi a wuri.
To muna jin ka. To dan iya ya wuri, muna jin ka.
Wai shi buga galabima barbaran da suka wai shi bakin fiki ne ka damuwa shi, wa ki sani wa abu daga Allah, wa ya Allah ya abu ba wanda ya hana shi. Sai ga bakin fiki na shi da shi kanshi, abin da Allah ya yi shi ba wanda ya hana shi. Ku tabbata da hankalin shi, ko bakin fiki abin da Allah ya ba wanda ya shi hana shi.
To mun gode, yanzu mun sami kira daga jihar Taraba, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, Alhaji Lurwan Dan Maliki daga jihar Taraba, karamar hukumar gasar a garin Killa.
To muna jin ka.
Ni ina magana ne wa akan matsalan nan na shiya da ke faruwa da Allah. Baba Buhari ya tsaya ya duba, kuma ya fito ya yi wa mutane bayani akan matsalar da ke faruwa da aka tsare wannan shugaban nasu, domin su fahimta. to ba a masa bayani ba kuma ba a sake shi ba kaga ga tashi hankalin da yake faruwa ga jihar Zamfara ga mu ma nan jihar Taraba fi sabilillahi ya tsaya ya duba ya masa bayani tunda sun ce jinya suke so a fitar da shi a kai shi sai hada da jami'anmu da jami'an su a dauke shi inda suke so a kai jinya a kai shi domin su fahimci gaskiya amma wannan ba shine zai fitar da mu ba yanzu matsalar nan na jihar Zamfara za a yi ko kuma matsalar ƴan shi'a za a shiga kuma wannan keno ne na lokacin da yake zai yi mana aiki keno ne na lokacin da yake za mu gani a ƙasa to in ba mu zo muka gani a wannan lokaci ba a wani lokaci za mu gani wannan matsaloli idan ya zo ya shiga gaban sa fi sabilillahi duba ya gani fa yayi nazari a nazari na hankali na dattijo mai cikakken hankali wanda muka tsaya muka zabe shi tunda ni tunda safi da na fita a matsalan domin in ga na jefa amar ƙuri'a wallahi summa tallahi sanda na kai la'asar ban ci komai ba wallahi to wannan matsala yana da kyau ya tsaya ya duba ya duba Allah ya duba matsalan nan wannan abubuwa ya tsaya
to mun gode yanzu kuma mun samu daga jihar Katsina da wa muke magana
Ibrahim Sani
to Ibrahim Sani muna jin ka
magana yan shi'a din nan
ko za ka dan rage rediyon ka
da kamata ba a ce yan shi'a nan a sasota mu saboda mutane ne waɗanda ba su da adalci hello
muna jin ka Ibrahim Sani to mun gode
yawa
to mun gode Malam Ibrahim Sani da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku to madalla muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku sake kira da wasu ra'ayoyin naku masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 4:57 yanzu kuma kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takeice
Maduguwan 'yan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar ya amince su haɗu fuska da fuska tare da shugaban ƙasar Salva Kiir abinda zai zama wani mataki da zai iya farfaɗo da tattaunawarsu da ta jima tana tafiyar hawainiya a wannan ƙasa da yakin ba sasa ya ɗaiɗaita. A cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan 8 ga watan Yuli da aka tura zuwa ga Tut Gatlak mashawarcin shugaba Kiir kan harkokin tsaro. Mashar ya ce a shirye yake ya tattauna da shugaban muddin za a kyale shi ya yawata yadda yake so a ko'ina a cikin ƙasar ta Sudan ta Kudu. Shugaba Donald Trump ya ce sakatarensa na kwadago Alexander Acosta ya yi murabus a dalilin kwamacalar shari'ar wani attajiri Jeffrey Epstein da ake zargin musgunawa mata ta hanyar tilasta su yin jima'i ba da son ransu ba. Trump ya yi wannan sanarwa tare da Acosta a gefensa a yau Juma'a a wajen fadar White House kafin Trump ya tashi zuwa jihohin Wisconsin da Ohio. A jiya Alhamis ne Birtaniya ta yi zargin cewa jirgin ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man fetur na Birtaniya zai bi a yankin mashigin Hormuz a wata sanarwa da gwamnatin Birtaniya ta fitar. Ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya baya bayan da suka sami sakon kashegi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma injiniyan mu da kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da Mr. Chan injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.